Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da dan mutan Gumal Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsin na yau Talata 28 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin wannan lokacin, gani da sanin muhimmancin ruwa a rayuwar dan Adam, yasa karamin ministan ruwan Najeriya ya kai wata ziyara a yankin Niger Delta, yankin da ya fi kowanne fama da matsalar gurɓacin ruwa da ƙasar noma a Najeriya, sakamakon ayyukan kamfanonin mai da ke hada-hadarsu a yankin. Muna kuma tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Muhammad Ibrahim Kwari, inda a yau shirin ya taɓo batun muguwar ɗabi'ar nan ta wasu matasa da ke riƙe abubuwa masu haɗari a matsayin makami, tamkar daina 'yan tara suka. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin wato sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger tare da Suleiman Mini Barma. Amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jamma assalamu alaikum, da fata ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Litinin, gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsagaita bude wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu, inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka garkuwa da su, sannan kuma ita ma gwamnatin Yahuda ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. Qatar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin tsagaita bude wuta na wucin gadi. Kuma ya zo ne a ranar ƙarshe ta asali na kwanaki hudu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna. Amurka, wadda ta yi kira da tsagaita wuta muddin aka sako mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin da aka yi na faɗan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba da damar isar da ƙarin taimakon jin ƙai ga fararen hulan da ba su jawo ba su gani ba, da ke shan wahala a faɗin zirin Gaza. Ya ce Amurka ba za ta dakatar da ƙoƙarinta na diflomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastinan Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi, yayin da mummunan bala'in jin ƙai da ke a Gaza ke ƙara ta'azzara a kowace rana. Majiyoyin tsaron Masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na Masar da Qatar da Amurka sun rufe yarjejeniyar tsagaita bude wuta na kwanaki hudu a zirin Gaza, wanda zai kare ranar Litinin a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba kan yarjejeniyar za ta takatar da yakin da aka kwashe makonni bakwai ana gwabzawa. Durejic ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki hudun da suka gabata, yayin da ake shirin tsagaita bude wuta tare da aikewa da kayan agaji zuwa wasu yankunan arewacin gabar tekun da aka katse tsawon makonni, inji Durak. Majalisar Mulkin Soja ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira ta taimaka wajen rage kurarar 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai, a cewar ƙasar tattalin arzikin da ya daɗe dogara kan zirga-zirgar jama'an. Dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayu shekarar 2015, yayin da adadin mutanen da ke bi ta Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma, lamarin da ya haifar da rikicin siyasa da jin ƙai a Turai, inda gwamnatoci suka fuskanci matsin lamba kan su dakatar da kwararar bakin haure. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta karɓi mulki a watan Yuli ta soke dokar ranar Asabar da yamma, ta kuma sanar da hakan a yammacin ranar Litinin ta gidan talabijin na kasar. Gwamnatin mulkin soja da yana sake nazarin alaƙarta da tsaffin ƙawayen yammacin duniya waɗanda suka yi Allah wadai da juyin mulkin, kuma suna neman hanyar samar da tallafi a cikin gida, ciki har daga al'ummar yankin hamada arewacin ƙasar da suka fi cin gajiyar hijira.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya kudancin Najeriya, inda sanin muhimmancin ruwa da ƙasar noma ga al'umma yasa ƙaramin ministan ruwa na Najeriya Malam Bello Goranyo ya jaddada muhimmancin samar da tsaftataccen ruwa da ingantacciyar ƙasar noma ga al'umma a yayin wata ziyara da ya kai yanki mafi gurɓatar yanayi na Niger Delta da ke Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Abubakar Lamido Sokoto da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Samar da ruwan sha mai tsafta shine babban aiki ga hukumar kula da harkokin samar da ruwan sha ta ƙasa. Karamin minista a ma'aikatar ruwan sha ta Najeriya ya fara wani rangadi a jihohi daban-daban na Najeriya, musamman ma a yankin Niger Delta, wanda al'ummomin yankin suka dade suna fama da matsalar rashin ruwan sha mai tsafta, ganin yadda ayyukan kamfanonin mai ke ci gaba da gurɓata yanayi da muhalli da ma ƙasa a din yankin na Niger Delta, inda da daman su ke fuskantar kalubale kan samun gurbacewar mai a cikin ruwa a yankin mai arzikin mai. Hakan kuma na ci gaba da haifar da matsaloli daban-daban na lafiya da kuma bacin kasar noma. Farisa Muhammad Bello Goranyo shine karamin ministan ruwa na ƙasa, ya kuma jiddada aniyan gwamnati na duba waɗannan matsaloli da suka share shekara da shekaru a yankin mai arzikin mai.
Makasudin wannan ziyara dai shine domin mu je mu gani da ido abubuwan da ake aiwatarwa a wannan River Basin Development Authority wanda yake a yankin Niger Delta, wato wanda ya kunshi jihar Rivers da Akwa Ibom da kuma Bayelsa. Kamar yadda mutane suka sani, shine muna da river basins guda 12 a faɗin Najeriya, kuma makasudin su shine a samar da ruwan sha ingantacci kuma tsaftatacci, sannan a samar da wurin noma wanda al'ummar Najeriya za su iya noma abincin da zai ishi ƙasar nan, har kuma ainihin fitar suwa zuwa waje, wanda zai rage pressure akan naira da muke da ita nan. Domin idan muna export, wato muna aikawa abinci waje da wasu kayayyaki da muke nomawa, to zai rage abin nan nauyin da ake dora mu naira mu kullun ana wayo gari tana yin ƙasa tana rage daraja.
Kan batun da naji ta bakin wasu yan yankin na Niger Delta da dama.
We thank God that they are trying their best to make sure that the country is good. I love that what they are doing about the water sea. Let them try hard and do it.
Wannan yana cewa ne sunana Rimshot, yace ziyarar karamin minista abu ne mai kyau a yankin na Niger Delta, kuma muna godiya ga mabuwayi. Haka kuma za mu ci gaba da kokari ganin cewa an inganta muna tekunmu, ba ma samun ingantattun ruwan sha mai kyau sakamakon gurbata muhalli a yankin na Niger Delta, ba ma iya noma sakamakon ta'annatin yan bindiga da kuma kamfanonin ayyukan hakar danyen mai. Shi kuwa wannan yace,
my own opinion is that we've heard so much rumor about this water and we are not getting
any. Ra'ayi na shine mun sha bakar wuya sakamakon batun samar da ruwa a jihar Rivers, kuma shekara da shekaru bukata bata biya ba. Muna fatar samun ingantattun ruwan sha. Har yanzu dai muna cikin galari, kuma gaskiyar magana shine jihar Rivers bamu da ruwan sha baki daya kusan shekaru da dama. To bamu samu ruwa ba a jihar Rivers, balle sauran waɗanda suke cikin surƙuwayen ruwayen yankin Niger Delta.
So without no borehole there is no water to drink.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto, yanzu kuma ga sarfilu da kashe na biyu na labaran duniya.
Wata babban mai shigar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka da ƙasa da ƙasa a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi a kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya ɓarke bayan zaɓukan ƙasar a shekarar 2007. Matakin da mataimakiyar babban mai shigar da ƙara ta kotun ICC, Nazhat Shamin Khan, ta yanke ya kawo ƙarshen wani labarin shari'a na tsawon shekaru 13 da ya shafi manyan 'yan siyasar ƙasar Kenya. A shekara ta 2010, kotun da ke Hague ta fara gudanar da bincike kan faɗan da ya biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar da ke gabashin Afirka, inda masu gabatar da ƙara suka ce mutane 300,000 ne suka mutu, yayin da wasu 600,000 suka rasa gidajensu. Da farko dai mutane shida da ake tuhuma sun fuskanci tuhuma kan laifukan cin zarafin bil'adama da suka haɗa da kisan kai da kura. Waɗanda ake zargin dai sun haɗa da shugaban ƙasar Kenya na yanzu William Ruto da magabancinsa Uhuru Kenyatta. Iyalan Rosalyn Carter sun fara kwanaki uku na tunawa da tsohuwar uwar gidan shugaban kasa kuma sananniyar ma'aikaciyar jin kai ta duniya wacce ta mutu a ranar 19 ga watan Nuwamba tana da shekaru 96. Cibiyar Carter ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar Jimmy Carter yana shirin halarta wani taro a majami'a na tunawa da Rosalyn a yau Talata a Atlanta. Abokiyar zamansa ta fiye da shekaru 70. An sanya gawar Rosalyn Carter da safe Litinin a yankin Somata na jihar Georgia. Bayan wani takaitaccen biki a wurin ayarin motocin iyalin sun fara tafiya zuwa Atlanta. Za'abin ne Rosalyn Carter a can ɗakin karatu na shugaban ƙasa na Jimmy Carter. An shirya jana'iza biyu a yau Talata a Atlanta da kuma ranar Laraba a garin su Carter na Plains. Daga ƙarshe, yayin da shugabannin ƙasashen duniya suka halara a birnin Dubai daga ranar Alhamis domin halartar taron ƙorin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28, shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ba za su halarci taron ba. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a halin yanzu ba su da wani shiri na halartar taron na tsawon makonni biyu, wanda ke nufin karkatar da gwamnatocin ƙasashen duniya bayan yarjejeniyar sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manufar takaita ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 da kuma manufar yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015. Ƙasashen biyu za su aika da manyan wakilai. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, da ke zama manzo na musamman na gwamnatin Biden kan sauyin yanayi, zai halarci taron. Ana kuma sa ran wakilin ƙasar China kan sauyin yanayi, Zihan Wa, shi ma zai halarta. Daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a taron har da tsarin wani asusun da ake kira asara da barna da nufin biyan ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da ke fama da matsalar sauyin yanayi duk da cewa ba sa taka rawa sosai a gurɓata muhalli.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu taro kafin mu ci gaba. Madalla masu sauraro yanzu kuma ga Salimu mun bar mu da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Nijar.
Yan kasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shike jawo ayi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masarare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
Yaran matasa, daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani, sai kaga daga mai takobi sai mai adda sai mai wuka, ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aji.
A lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai.
Illolin al'adar rike ƙananan abubuwa masu hadari a matsayin makamai da matasa ke yi a wasu sassa na yankin Sahel musamman ƙasashen Najeriya da Jamhuriyar Nijar shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai. A dakace mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more
Madalla. Masu rai kalubalen tsaro da galibin kasashen yankin Sahel ke fuskanta ba saban al'amari bane, wannan ta sanya gwamnatocin kasashen suka himmatu wajen magance wannan kalubale baya ga tallafi daga gwamnatoci da kuma hukumomin duniya masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da zaman lafiya. Kasashen Niger da Nigeria da Mali na cikin misalan kasashen yankin Sahel din da ke fama da wannan kalubale na tsaro. Yanzu haka wani nau'i na kalubalen tsaro da ya kunno kai a wasu sassa na jamhuriyar Niger shine yadda matasa a wasu biranen kasar suka bullo da al'adar yawo da ababe masu hadari a jikinsu a matsayin makamin kariya, al'amarin da ke haifar da husuma a tsakanin matasan a galibin lokuta. Birnin Kwanni a jihar Tawa mai makwabtaka da jihar Sokoto a Najeriya na fuskantar irin wannan matsala, lamarin da ya sanya mahukuntan birnin gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da lamarin. Mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammadu Salifu Sardauna ya fayyace abubuwan da mahukuntan suke kokarin cimmawa.
Kwanni Aruna da kowa ya san tagari ne wanda ke karbar baki, babu zancen tsangwama, kuma hujja shine in ka duba babu kabila wadda dai ta Afirka zani ce ba ni ce ta Turai, amma ta Afirka babu kabilar da babu cikin Kwanni, kuma ko taho ana tarbon shi hannu biyu, kuma ya zauna shi harkoki ne babu tsangwama, kuma babu abin da ya dami kowa. To abubuwan da ke faruwa na harko dai daga yaran mu yau cikin garin ga zaka gani yaran matasa, daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani, sai kaga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka, ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu. Wannan abu ba shi wa a ce an ka ido an sa, domin wanda ya fara da yuka shina yayi da bindiga gaba in an ka kyale shi. Kenan wannan abu ya kamata a ce mutane sun daina, mu uwaye mun kwatanta mu yaran mu, in akwai su waɗanda ke wannan ɗabi'a kamata a bari. Kinyan haka nan to wannan kuma za mu bar waɗanda doka take ga hannunsu su yi maganin wannan matsala, don ba a iya barin gari shi shiga cikin wani hali na kakani kai.
To ga alama iyaye da sauran mazauna birnin na Kwanni sun yi maraba da wannan yunkuri na mahukunta.
Sunana Malam Danjama. Mun ji daɗi sai ga wanga mataki da an ka dauka, saboda yau matasan nan babu abin da a cikin rayuwa ko wani matashi da ka gani dauke da yuka illa don wani al'amari ya samu tsakanin shi da abokin hada su samu yuka na shi bakin guru su kenan su illata mutum. Kenan wanga mataki da magabata sun ka dauka, wallahi mun ba da goyon baya 100% kuma mun ji daɗin shi sosai sosai.
Sunana Umar. Wanga mataki da mahukumta sun ka dauka daidai ne a dauka, dan yawo da makami yanzu daga gani yanzu rin dan kama Allah ya so kai mai magana cikin wanga gari ya gada mashi dauko makami ya ce sa matsayi. Sannan gahe nan ana gani kiri da kiri abu, tun ana gani ga wani dandali na wani bidiyo ko kuwa wani abu, to ya kai ga hilin Allah, to bai da kuma umfani. Amma mu wallahi wanga mataki da iko suka dauka, wallahi dadin mu na to iko su ƙara tsanantawa, su ƙara tsanantawa, kuma Allah shi kama musu, wallahi mu jadi.
Wannan mataki da hukuma ta ɗauka dama sun can da farko, ai akwai kaida da mutum bai kamata ya ɗauki makami ba yana yawo da shi a cikin gari ba gaira ba sa ba. Sannan dama doka ce wanda ya kamata a ce sun ɗauke ta tun da farko, to da yake akwai sakaki cikin al'amari, amma dai da yanzu da Allah ya sa sun ka farga sun ka gano da cewa ɗaukan makamin nan yana nan yana illa ga al'umma, kenan kaga ɗaukan matakin da sun kai yayi daidai.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji fashin bakin masana harkokin tsaro game da wannan al'amari.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina, fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta.
Masu rai Detective Awal Bala na cikin masana da ke sharhi akan al'amuran tsaro ya yi ƙarin bayani akan mahangar ƙwararru game da dalilan da suka sanya riƙe wuƙa ko sanda da matasa ke yi ya rikiɗe ya zama barazana ga zaman lafiyar al'umma.
Irin wayannan abubuwan yana farawa ne daga wato karkacewa tsarin al'ada da dokokin wanda ake amfani da su tunda a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wayannan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai yawanci su ne suke irin amfani da wayannan makaman sai wani bangaren kuma suna amfani irin mafarauta idan za su shiga daji za su je farauta ana amfani da kananan makamai to yanzu kuma maimakon sana'a sai ake amfani da su don illata mutanen da ake so a cimma buri a kai na farko kenan sai ake amfani da su a lokacin da za a yi sata ko kwace wannan duk ana amfani da irin waɗannan lokacin sai ya zamana cewa kuma waɗanda suke amfani da makami don kare kai ba su da ilimin rike makamu
irin wannan yanayin wacce rawa yake takawa wajen samun tashin hankulan da ake samu watakila a waɗannan larduna namu
wato rawar da yake takawa duk lokacin da mutum ya rike makami ya ga cewa yana da buƙatar wani abu to yakan yi amfani da makami ta hanya da bata dace ya amfani da ita ba ko ya attacking din mutane dan ya musu fashi na farko kenan ko kuma ya amfani da makami lokacin da zuciya ta ɗebe shi ko rigima ta haɗo su da wani ya amfani da makami dan ya cutar da shi ko ku yi amfani da makami nan dan ya idan koda yayi sata ko yayi wani abu to wannan makamin ne zai hana a tinkare shi kai tsaye a cin masa a wannan lokacin ƙarshe kuma abin da yake faruwa idan har mutane suna rike da irin wayannan kananan makaman wato suna graduating daga kananan laifuffuka su koma manyan laifuffuka
ka ce mataki wake da alakin daukar mataki
mutum ƙare biyu da bangaren society da bangaren gwamnati su bangaren al'umma matakin da za su dauka cewa na farko cewa lallai su tabbatar da cewa suna tarbiyyantar da mutanen su ta wannan bangaren na biyu kuma lallai su tabbatar da cewa waɗanda suke kera waɗannan abubuwan ba a siyarwa da ɓata gari dan amfani da su duk wanda aka gani da irin waɗannan makaman kafin ya samu mallakar wannan makaman a tabbatar da ingancin sa da kuma me zai yi da shi na hudu kuma abin da ya kamata su yi duk wanda suka gani da irin wannan makaman ba bisa ka'ida ba lallai su dauki matakin rahoton din su wajen jami'an tsaro dan a dauki waɗannan matakan ita kuma hukuma lallai ne ta yi amfani da tunda daman akwai dokoki lallai ne hukuma ta sa ido ta ga cewa inda ake kera makaman nan an tabbatar cewa ba a siyarwa bata gare dan su yi amfani da shi lallai ne hukuma dole ta sani cewa duk inda aka ga mutane da irin waɗannan makaman a tabbatar ana sacin din su ana tabbatar da cewa an kwace waɗannan makaman kuma a tabbatar ana hukunta su akan laifin rike wannan makaman ba bisa ka'ida ba abu na ƙarshe da hukuma za ta lallai sai ta wayo da jama'a kai kowa ya san iya abin da zai iya amfani da shi da kuma lokacin da zai iya amfani da shi da dalilin da zai iya amfani da shi
to Allah ya kara tsare mu masu saurare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari da shirin yan kasa da hukuma to masu sauraro yanzu ne za a dakaci wato sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger tare da Suleiman Muni Barma
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar IRN4 wacce ta ruwaito cewa hukumomin Niger sun kuduri aniyar janye hannun kasar daga al'amuran tafiyar da cibiyar raya al'adun kasar Faransa da ke biranen Yamai da Zandar CCFN a takaice. Jaridar ta ce a shekarar 1977 ne kasashen biyu suka cimma yarjejeniya. Wace a ƙarƙashinta ko wace za ta bada jami'an da za su gudanar da lamuran cibiyar ta CCFN a wani tsarin haɗin gwiwa sai dai Niger ta ce ta gano alamar saba wannan alƙawali daga ɓangaren Faransa mafari kenan ta yanke shawarar tsame hannuwanta daga wannan tafiya jaridar Lanketer na cewa hankula sun karkata wajen taron da shugabannin ƙasashe mambobin sai da yawo ke shirin gudanarwa a nan gaba ko ta wallare jama'a ta kagu ta jiyar da za ta kaya dangane da takunkuman da kungiyar ta kakabawa Niger sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jarir ta ce halin da ake ciki a yau ana iya cewa makomar kungiyoyin iyamuwa da sai da yawo na cikin halin rashin tabbas sakamakon yadda a kasashe irin su Niger a fili ake bayyana ra'ayi ko kuma barazanar ficewa daga iyamuwa matakin da ka iya zama silar rugujewar kungiyar su da yawo. Jaridar Le Sahel ta ce an fara samun saukin matsalar wutar lantarki a birnin Yamai sakamakon kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarki da hasken rana mai karfin megawatt 30 a ranar 7 ga watan Yuli ne aka yi bikin bude wannan tasha a hukunce sai dai juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli ya yi sanadin jinkirta ayyukan kaddamarwa bayan da jami'an da ke da alhakin tafiyar da wannan aiki suka fice daga Niger. Jaridar ta ambato ministan makamashi Mustapha Barke yana cewa aiki ya kammala kuma tashar za ta baiwa magidanta 70,000 wuta kwatankwacin mutane 500,000 mazauna birnin Yamai. Mukarkare da jaridar L'Actualité da ke cewa ganawar da wasu tsofaffin shugabannin jam'iyyar MNSD nasara suka yi a ƙarshen mako a yayin taron addu'o'in cika shekaru uku da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Muhammadu ta sa wasu sun fara tunanin yiwuwar sake farfado da jam'iyyar daga halin tagayyar da ta shiga. Jaridar ta buga hoton Hamu Ahmadu da Albade Abuba da Hasan Umaru suna gaisawa a gidan marigayin a karan farko. Dalili kenan wasu suka fara ganin abin tamkar wani ga mankatar da ka iya samar da haɗin kai a tsakanin su. Ko da yake jaridar ta ƙara da cewa abu ne da kamar wuya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida Sule Mummuni Barma da sharhin jaridu. Masu haro yanzu ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labari a takaice ga kuma Sir Filin ya shigo.
To a takaice, jiya Litinin gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawaita tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu, inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su. Sannan kuma ita ma gwamnatin Yahuda ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. Qatar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wutar na wucin gadi, kuma ya zo ne a ranar ƙarshe ta asali na kwanaki hudu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar je na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastina na Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi, yayin da mummunan bala'in jin kai a Gaza ke ƙara ta'azzara a kowace rana. Majiyoyin tsaron Masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na Masar da Qatar da kuma Amurka sun rufe yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki huɗu a zirin Gaza. Majalisar mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙil gudun hijira da taimaka wajen rage kwararren 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai, a cewar ƙasar tattalin arzikinta ya rage dogara ga zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015, yayin da adadin mutanen da ke bi ta tekun Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma. Lamarin da ya haifar da rikicin siyasa na jin kai a Turai, inda gwamnatoci suka fuskanci matsin lamba kansu dakatar da kurarar bakin haure. Wata babban mai shigar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barke bayan zaɓukan ƙasar na shekarar 2007.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu naɗe tabarman shirin na hantsi. Sai can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Filin Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Bilawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai an ji mun ku.